أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى جوات رمضان واندشيني كما وطن ترى كنان ترى جوات ترى تقصني أيو تقصني تو تقص جوات ترى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidaita da wata turawa sha uku ga watan 5 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2019 ko ba haka ba muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma ajiya mun tsaya akan aya ta 82 zuwa 83 shafi na 137 a yau insha Allah ta'ala za mu dora akan wannan wuri muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya sa mu kyakkyawan karko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ala ramma Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
kafin mu ci gaba da bayani ana biyan mu bashi na wata tambaya da muka bijiro da wata matsala a cikin tafsirin alqur'ani lokacin da muka zo tsakanin ilmul yaqin da haqqul yaqin da aynul yaqin ko ba haka ba wadansu malamai sun tafi cewa duk dai ne babu wanda ya fi daga cikin su an gane ko domin da aynu da haqqu an gane ko da haqqul yaqin da ilmul yaqin dukkan su yaqinin ne ake nufi an kawo su tare da yaqini saboda su zamanto wato idafatu shay ila mawsufihi ilmi wanda yake tabbatacce aynu nan ba ana nufin ido ba ana nufin zatu shay'i shi yasa wadansu malamai suka tafi cewa da aynul yaqin da haqqul yaqin da ilmul yaqin dukkan su ma'anar su guda domin yaqini ne sun tabbata shi ko al yaqin la yazuru bi shakk wadansu daga cikin malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakankanin su ko ba haka ba suka ce wato shi ilmul yaqin yana da alaka daga abin da ka ji labari ka san da shi an gane ko sai bayan ka samu dalilai na tabbata abin nan sai ya zamanto ilmul yaqin da ilimi ne daga baya sai ya zamanto ilmul yaqin an gane ko to bayan haka ana nan abinda mutane suka baka labari wanda baka san shi ba har ya zamanto mutawatiri misali mutane su baka labarin America kaga da yawa daga cikin mutane ba su je America ba ko ba haka ba amma kai yakinin akwai kasa mai mu wanda ake cewa America domin dubban mutane ne suke ba da labarin America kuma ta hanyar TV kana gani duk da yake ba ainihin yakini bane a TV ne kake gani ko ba haka ba sannan kuma kana jin labarai suna zuwa daga America kaga wannan ya zamanto mi ya zamanto wato haqqul yaqin sannan kuma ainul yaqin shine ka je ka zauna cikin kasar America kina kaga ya zama to ainul yaqin to da wannan wadansu malamai suka ce to ainul yaqin wato ilmul yaqin shine martaba ta farko tunda samun sani ne haqqul yaqin shine ya zama to abin nan ya tabbata ta hanyar labarai wadanda kai baka akai domin ilmul yaqin ta hanyar kai ne ka same shi amma haqqul yaqin ta hanyar yadda aka baka labarin har ya zama to haqqul yaqin kaga kina ka ƙara sani saman sanin ka sannan kuma ainul yaqin kaje kaga abin kenan sai ya zama to shine martaba ta sama amma wadansu malamai suka bada misali suka ce to kamar zumuwa ce ko zuma an gane ko lokacin da kake jin labarin zuma ga bakin mutane yana da dadi wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada ya zama to mi ya zama to ilmul yaqin lokacin da likitoci suka baka labarin cewa zumuwa abu ce mai amfani ya zamanto mi ya zamanto haqqul yaqin lokacin da ka kibi zuma ka dankana ya zamanto mi ya zamanto ainul yaqin an gane ko wadansu malamai suke cewa kamar to amma su wadansu malamai sun tafi cewa ainul yaqin din ita ce sama kamar yadda muka faɗa suka ce kamar aljanna da wuta labarin wuta da aljanna da ake ba mu ya zamanto mi ya zamanto ilmul yaqin ko ba haka ba to lokacin da muka je muka ga aljanna kafin mu shiga ya zamanto mi ya zamanto haqqul yaqin to lokacin da muka shiga cikin aljanna ya zamanto mi ainul yaqin suka ce to ga ta kana gani kenan su sun tafi cewa ainul yaqin shine wato martaba ta karshe an gane ko to wannan shine abinda da yawa ne daga cikin malamai suka faɗa wadansu sun tafi cewa haqqul yaqin kin yafi zama martaba mai girma wasu kuma sun tafi cewa ainul yaqin saboda abu ne wanda zaka kalla yafi girma amma wanne ne mafi amfani da ilmul yaqin da ainul yaqin da haqqul yaqin wanne ne mafi amfani haqqul yaqin yafi amfani shi ka zaba ainul yaqin yafi amfani ilmul yaqin yafi amfani to an yi sabani ko yanzu kenan yadda wacce aka samu sabani duk da yake sun ce a'a akalli halin abu in abu ne wanda ake gani sai a dauki haqqul ainul yaqin shine gaba in abu ne wanda a'a ba ganin shi za a yi ba kankana shi za a yi sai a dauki haqqul yaqin shine na karshe kenan shine mafi girma to amma wajen amfani fa wajen amfani malamai suka ce ilmul yaqin bi yafi su amfani dalili kuma da ilmul yaqin za a samu haqqul yaqin a samu ainul yaqin duk wanda bai samu ilmul yaqin ba ba zai yi imani ba wanda kuma duk bai yi imani ba ganin sa ba zai masa amfani ba lokacin da azaba ta zo masa mun fahimci wannan da kyau ko to wannan dai bayani ne a takaice kaji ba cikin madarijus salikin na ibn al-qayyim da miftah darus sa'ada na ibn al-qayyim zaka ga dai bayanai daban-daban wadanda malamai suka kawo kan wannan matsala abu na gaba shine akwai ta matsala da ta taso cikin wannan kasa tamu shine cewa ana batun za a yi jarabawa cikin watan Ramadan muna cikin lokacin zafi kuma an ce za a yi jarabawa ta sport ko ba haka ba previous sportive ko back sportive shi cewa yaya ne al'amari yake dalibai suna cikin matsala kuma an ce za a yi duk da kungiya association islamic ta so ta shiga tsakanin dalibai da malamai a bari har bayan sallah sun kiyarda sun ce dole sai an yi shi wannan lokaci to yanzu fatawar da ake basuwa wannan tsananin zafin da ake yi shin dalibi zai aji azumi ne koko zai bar yin wannan jarabawa da yawa daga cikin su sun ce a'a to ai wannan fuwan ke dalibi na ibarin shi ba sai aji azumi ba domin bai daga cikin a'za wadanda aka faɗa mace mai ciki da kuma mai shayarwa da wanda yake akan balaguro ko ba haka ba to wannan gurgun fahimta ce dalibai tunda su masu yin jarabawa sun kiya abinda ya kamata shine su ajiye azumi su je su yi wannan previous sportive kin daga baya sai su ramka ina da cikin darurat waɗanda za su halasta ma mutum ya ajiye azumi domin azumi in akwai rayuwa ana iya ramka shi wannan jarabawa in ka faɗi sai wata shekara menene hikimar da yasa muka ce wannan zan zo in yi bayani kan wannan saboda wani dan uwa yayi mun tambaya kan al'amarin da ya shafi aiki a ma'aikatan gwamnati ma'aikatu na gwamnati shin ya halatta mutum ya yi aikin soja da kaza da kaza kun ga yanzu duk abin da ake yi da soja da police dan sanda an gane ko da dalibai duka tsari guda cikin lokacin zafi sai a kawo formation kuma a ce za a yi ko ka daina azumi ka yi ko kuma kai ni ko kuma ka yadda wannan aikin ku kuce ba sai mu ce ku ajiye azumin akwai abin da ake ce ma maslaha wannan maslaha ce muakkata wato ko maslaha ce wanda yake la muakkata wato tsawo take da shi yau waɗanda suke jagorantar waɗannan al'amura musulmi ne amma saboda addini bai sha musu kai ba shi yasa suke kawo waɗannan dokoki kamar muna cikin kasashen kafirai a kasashen kafirai ma ana wato kiyaye dokokin musulmi lokacin da aka ɗauki sojoji su je ƙasar China an gane ko wajen su yi abin nan su yi karatu na soja sai suka tambayi kowane addininsa wasu daga cikin ɗalibai na kasashen musulmi sai suka ɓoye sunayensu mutum na musulmi sai ce shi kirista ne wai yana jin tsoron a ce shi musulmi ne lokacin da watan azumin Ramadan ya kama sai ashe waɗanda suka ce su musulmi ne sai aka gaya musu cewa to wannan wata gaba ɗaya an ba ku hutu kuma za a rika sa muku abincin ku wanda za ku ci na sahur kuma za ku za a ka muku abincin buɗe baki a tana waɗanda ba su yarda akwai Allah ba amma yanzu a ƙasashen mu nan irin Nijar da Najeriya kana ji kwanakin baya a Najeriya wata ta yi karatun lauya ta ce ba za ta sa abin nan ba sai za ta sa dan kwali ne ba za ta sa wai wannan ya saba madokokin wai lauya to dan haka in muka ce ba za mu yi wannan karatun ba ko muka ce za mu fadi a wannan jarabawa mu bar irin waɗannan mutanen waɗanda bambancin su da Yahudawa kadan ne kullun su za su jagoranta al'amura yaushe za a samu canji da wannan ne aka yi ta ganin laifin Sheikh Abubakar Mahmud Rumi Allah ya ji kansa yana cewa ku je ku yi aikin wata rana in kuka shiga za ku kawo canji wani ya tabbata shin ya halatta ai aikin gwamnati kuma akwai matsala kaza kamar irin su aikin lauya da kaza da kaza yace idan salga ta gidanka an gane ko tattaka da kashi barin gidan za ka yi ko ku shiga za kai ka yashe ta yace shiga zan yi in yashe tace to haka ne wannan aikin bayyuwa ku kawo jara sai kun shiga cikin wannan kashin an yi tare da ku kaga wannan shine kuma lokaci ya canza muna ta ganin canji waɗannan sun yi kusan karewa ku ne za ku zo ku rike shugaban hafsan sojoji na ƙasa ku rike shugaban ɗan sanda na ƙasa ku rike ministan ilimi sai ku ce lokaci kaza mu musulmi ne ba ƙasar kafirai ba ce ba za a yi matalibai jarabawa a wannan lokaci ba mun huta amma in kuka je kuka ce ba za ku yi ba kuka ja da baya sai zamanto yanzu an ce misali kashi 99 nan ƙasashen mu musulmi ne kashi 1 ba musulmi ba muka ce ba za mu yi aikin gwamnati ba sai mu bar kashi 1 ya zo ya yi aikin gwamnati ya azama da dokokin kafirci ya halaka mu wannan ba zai yi ba Allah shi mu tsare irin wannan tunani ala ayati hadd waɗannan su dai ne abin nan da kuma qadiyya ta ƙarshe kafin mu ci gaba da bayani shine yau ita ce ranar sallah ta mata ko ba haka ba wanda ake cewa wai ranar sallah ta mata wanda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wanda ana zagin addinin musulunci da alqur'ani da Allah a fakaice da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umamul muttahida nations united nation a 1942 aka kafa ta shekarun ta nawa ne a duniya ba su da yawa an gane ko tun da batun su shekara 60 da wani abu ba a duniya ko ba haka ba qur'ani kuma shekara 1400 da wani abu da sauka alqur'ani ko ba haka ba to ya za a yi a ce majalisar ɗinkin duniya ita ce ta kawo muna kula da mata alqur'ani bai zo muna da shi ba kaga wannan rudu ne da shirme to sannan kuma wato akwai soki burusu cikin wannan al'amari waɗanda suke kera makamai ana yaki ana karkashe mata da kankanan yara waɗanda suke cewa a fitar da rana ɗaya ta kula da mata shi ko Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf tsawon rayuwa ka fito ta samu matarka shi ko wannan sai ce a keɓe rana guda wadda ta tunawa da mata kaga wannan hayaniya ce kuma ƙarya suke yi su sun sani abinda ake yi neman kuɗi ne ake nema da mata domin ga su nan ana talla da su gidan rediyo gidan TV wato kartuna manya-manyan katan-katan waɗanda ake sakawa na hoton mata don saboda a yi talla abubuwa wannan shine kaunan mata kasuwanci da mata nuna ma mace wato tsarin da take so ya fi tsarin Allah shine wannan kusan mata ko kula da su ko girmama su sannan yi aurar da namiji mace da mace wannan shine girmama mata da suke nan suna muku ƙarya kuna ɗauka waɗannan maganganu za su waɗannan ƙarya-ƙarya ne bai dace ba musulmi ya yi wannan sallah balle ma hashe kula da wannan shirme da shashanci da ake gabatarwa wannan magana ƙarya ce babu wani kula da mata ƙarya suke yi su ne maƙiyan mata waɗanda suka sa aka ɓata ƙasashen mutane su kai mutane cikin bala'i mata suna nan a jihar Maiduguri da ƙasar Suriya da ina cikin bala'i kuma su ce wai za na kula da mata wannan ƙarya ce babu wani kula da mata Allah shi mun sani to wannan dai a takaitan takaitawa bayani da zan iya cewa dai akan waɗannan tambayoyi Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi waccan hujjan mu ce mun yi bayanin cewa magana guda uku akwai waɗansu sun tafi cewa fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamuna ita ce hujja ta annabi ibrahim da kuma waɗansu sun tafi cewa kaifa akhafu ma ashraftum amma zan ce mafi inganci wa tilka hujjatuna shine dukkan kissan da ta gabata hujja ce ta mu ba hujja ɗaya bace domin an yi idafan mufrad zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i atainaha ibrahima mun bayar da ita ga annabi ibrahima ala qaumihi akan mutanensa wadda ala sana nufin ana sama yadda in aka yi kokowa wanda ya kai shi yake sama to ala qaumihi yana akan mutanensa duk da yake yana shi kadai koko duk da yake yana da magoya baya in mun ce lokacin shi kadai ne musulmi an gane ko kenan ala qaumihi dukkan su annabi ibrahim yana sama su in kuma mun ce lokacin da wadansu sun yi imani da shi ne to ala qaumihi ɗan kadan suna samu masu yawa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه منبا النبي إبراهيم على قومه أكم متالنسا أنقاني كو نرفع درجات من نشاء منكر أنسا بياني تيوا أكوي كراء إبو دابيو أكوي كراء نرفع درجات من نشاء أكوي كراء نرفع درجات من نشاء muna daukakar da darajar wanda muka so ko kuma muna daukakar da wanda muka so darajoji daban-daban inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakimun mai hikima ne bai ce hakimun fi kaza ba fi kaza cikin komai Allah ba ya yi kuskure cikin komai Allah daidai yake yi dan adam shine yake yin kuskure alim masanida ba a ce alimun bi kaza ba wani lokaci sai a ce alimun bi zati sudur ko ba haka ba to wani lokaci sai a ce alim to da ba a kawo ba masanida ga dukkan komai dan haka danganta jahilci zuwa ga Allah kafirci ne wannan aya za ta zo ta zano mana sunayen annabawa daban-daban-daban-daban to shi yasa wani daga cikin malamai sai yayi kokari yayi baitutukan da za su sauƙaƙe maka yadda zaka haddace adadin annabawa in ka haddace wannan ayoyin yake cewa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aybun صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختم ان كرهتم كهذا تعرف ان النبي سكو زو تشيم واتو القران في تلك حجتنا منهم ثمانيه من بعد عشر كدنا ان زالوا النبي غدا 18 ويبقى سبعه 18 ان اكا قاره بيار تند ان بيار سكو بكاي سكو ثورا سن زن نوا 25 ادريس ان غاني كو دايا هود بيو شعيب اوكو صالح هدو وكذا ذو الكفل ادم شيدا كينان كو تند ذو الكفل ادم بيار شيدا بالمختار قد ختم شيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو كاجي دا زاكاي اكو قصص الانبياء اللي تتفاي دا سكاي بياني كان رايكان النباوا دا ايرين قصصين سو ان غادي كو زاكا ديبي ايرين ودان لتتفان زاسو تيمكا با سوساي دغ سكين سو ابن كثير ياي قصص الانبياء ادي حتنا حديثان دا سكو زو اسان كو اسو انغانتا كو بوسو انغانتا با ان غادي كو امام الواحد يا كاو شيما واكو قصص الانبياء ياي رمت للتافي ان غادي كو سنن كو شيبه الحمد شيما ياي رمت للتافي غدابي dai annabawa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan kuma wani yayi qasasul qur'an sa'd bin yusuf sannan kuma akwai littafin da suka rubuta tarihin duniya gaba ɗaya ma to amma sai an yi hasara wani lokaci ana buƙatar tatacce imam ibnu kathir ya karanta ya rubuta al-bidaya wal nihaya to cikin al-bidaya wal nihaya akwai qissoshin da sun inganta akwai wanda basu inganta ba don akwai wanda babu nasi a kansu sai kai hasara sannan akwai tarihul umam wal muluk na imam ابن جرير الطبري شيما sai kai hasara zaka ce akwai abubuwan da basu inganta ba don tarihi ne kuma shi bai ce duk abin da a cikin tarihin ya inganta ba balle ka ga laifinsa an gane ko to sannan kuma in sira ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sira ta ibnu ishaq akwai sira ta ibnu hisham an gane ko akwai sahihu sira li shaykh al-albani akwai ar-rahiq al-makhthum li imam mubarak fori wanda littafi ne na dalibi wanda ya tattaro sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaykh dr sadi rijal limuya rubuta littafi in ban saba nabiyur rahma shi ma wanda yana da cikin littafin sirra ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka dai in mutum yana son ya karanta tarihin annabawa ya gaji yake ya karanta wadannan littafan wadanda suka inganta musamman wato littafi da ibnu kathir yana kula da ayoyi da hadisi da tahqiqin da aka yi an gane ko to amma sauran littafan sai an yi hasara in ya zaman to kamar al-bidaya wal nihaya tarihul umam wal muluk zaka ga ana kafa hujja da su al-hali kisoshin busu inganta ba wadannan baitutuka da muka kawo fi tilka hujjatuna zaka iya samu su a cikin littafin tafsirin imam ash-sha'rawi ɗaya daga cikin manyan malaman misra an gane ko sannan sheikh abubakar al-jazairi ya kawo su cikin aitharut tafasir ibnu ashur ya kawo su a cikin at-tahrir wa at-tanwir wato imam al-qantawi ya kawo su a cikin wato at-tafsirul wasit sannan wani malami ya yi littafi kan tattaro fa'idodi jam'u shatat ya kawo wadannan baitutuka dan haka kaji inda zaka samu wadannan baitutuka in kana neman su wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi mun ba annabi ibrahima ala qaumihi akan mutanansa kalimatu al-qaum fil asli tanaruhu wato mazaje ba tare da mata ba ya ayyuhal ladina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna zuhair ibn abi sulma yake cewa wa ma adri wa sawfa ikhalu adri a qaumun alu hisnin am nisa'u yace ban sani ba a qaumun shin mazaje ne alu hisnin su alu hisnin am nisa'u koko mata ne kaga wanda yana ma fil asli ana nufin wato in an ce al qaum ana nufin wato mata ba tare da maza ba amma mata za su iya shiga cikin bidili wato bi hukumin tabai don mi don Allah yace wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin bace innaha kanat min qaumin kafiratin ba an gane ko Allah ce narfa'u darajatin man nasha muna daukakar da darajar wanda muka so ba wanda ka so ba an gane ko Allah shi yake daukakar da darajar wanda ya so ba wanda ka so ba duk yadda ka so danka kai mai hali ne ka so danka ya zama mai arziki bai zama mai arziki sai in Allah ya so ya zama mai arziki ko ba haka ba duk yadda ka so danka ya zama malami ko kana malami sai in Allah ya so dan naka ya zama to malami zai zama duk yadda ka so ka danka ya gaje ka ta hanyar mulki na sarauta ko na shugaban kasa ba zai yiwuwa ba sai in Allah ya so ya gaje kai ki gado ka an gane ko narfa'u darajatin man nasha Allah yake daukakar da darajar wanda yake so shi yasa waɗanda suke ganin sun samu matsayi a duniya suke so su hana waɗansu su samu wannan matsayi suna cikin rudu da wauta mafi yawancin ƴan boko mu da suke rike da manyan matsayi a cikin waɗanda kasashen waɗannan kasashen namu asalin iyayensu daga kauye suka taso suka baro iyayensu suka zo nan birni suka zama wani abu to da kasancewar dan birni ke sa a samu matsayi da su bai da su samu ba amma saboda sun manta da Allah sai suna tunanin bari su san yadda za su yi su hana kowa ya samu sai su da ƴaƴansu wallahi tallahi billahi alazim ƙarya kuke yi wa tilkal ayyam nujawiluha bainan nas haka Allah subhanahu wataala ya faɗa in kuma kun ce ba haka nan bane ga muga ku ga Allah narfa'u darajatin man nasha muna daukakar da darajar da wanda muka so inna rabbaka hakimun alim ubangijinka hakimun mai hikima ne gwani ne alimun masani ne a cikin suratul an'am malaman har da alqur'ani suke cewa an gane ko duk cikin suratul an'am in kaji an zo da hakimun da alimun to sai an fara da hakim sannan a zo zuwa ga alim an gane ko amma cikin suratul yusuf duk inda za a je sai an fara da alimun sannan a kai ga hakimun wannan ka'ida ce mutsarida in ka gane wannan kaga baka samu matsala tsakanin Yusuf da kuma suratu al-an'am kaga nan inna rabbaka hakimun alim to duk inda suka zo da hakimun da alimun tare to hakimun ke gabata alimun a cikin suratu al-an'am alimun ke gabata hakimun a cikin suratu wato Yusuf an gane ko wannan ka'ida ce mufarida to amma meye hikimar meye dalilin da yasa haka nan ba wata tambaya ce an gane ko malamai suke cewa saboda suratu al-an'am tana bayani ne kan tauhidi tsantsagoronsa tana bayani ne kan tauhidi tsantsagoronsa to shi yasa sai aka fara da sunan Allah Al-Hakim domin nuna wato Allah shi kadai ne gwani wanda baya yin kuskure kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa kuma yana nuna hikimarsa a cikin halittun da yayi na sammai da ƙasai da dalilan da ya kafa waɗanda suke nuna cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa amma suratu Yusuf da ta fara da alimun kafin hakimun saboda tana da alaka ne da sanin makoma suratu Yusuf ta fara annabi Yaqub tun lokacin da annabi Yusuf ya bata me yake son ya sani yana son ya san inda kansa yake ko ba haka ba tun farko har ƙarshe to amma Allah shi ya san halin annabi Yusuf abu na biyu suratu Yusuf tana nuna ilimi cikakke yana ga wa yana ga Allah saboda mi saboda Allah ya koyi sirrin abinda annabi Yusuf zai kasance waɗanda ma suka yi ma annabi Yusuf ƙeta an gane ko suka kitsa masa sharri ƙarshe za su amfana da sharrin da suka yi masa kamar yadda Laraba suke cewa rubba darratin nafi'a so da yawa za a cutar da kai amma sai abu ya zamanto alkhairi kamar yadda malam Bahaushe yake cewa wani hani ga Allah bai wani kana sawa tsammanin abu sharri ne gare ka ƙarshe sai ya koma alkhairi wannan shi ne abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka rububiyya khaffa kenan wato rububiyya ta Allah wato ta bambanta daga halitta zuwa halitta rububiyyan mu'minai ba dai take da rububiyyar kafirai ba rububiyyar annabawa ba dai take da rububiyyar mu'minai ba rububiyyar annabawa wa junansu ba dai take ba domin tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to haka rububiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangantuwarsa zuwa ga Allah sai ya zamanto shine a'la fil khalqi ajma'in ya Allah ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub
wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa wahabna lahu mun yi masa baiwa mun bashi kyauta ishaqa annabi ishaqa wa yaquba da yaqub wannan ya nuna domiri shi na komawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam ko ba haka ba don Allah yayi masa alƙawari a wurare daban-daban kuma har Allah subhanahu yayi ma Allah subhanahu wataala godiya ko ba haka ba lokacin da malaiku suka zo sun yi ma matarsa bushara wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib kaga dai an yi ma annabi ibrahim bushara kenan wanda ya nuna wanda aka ba ishaqa da yaqub shi ne annabi ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala al'ada ce cikin alqur'ani mafi yawanci inda yake bada ya'ya sai ya bada kyauta dan a nuna maka cewa ya'ya kyauta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala وَهَبْنَا مُنْبَاشِ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ كَوْتَا تَأَيَّا بَيْوَا تَأَلَّى لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا yace wa yaj'alu man yasha'u aqima shi ko Allah bai ce yayi mai wato abin gaba yana sanya shi zaman to aqim shi kanshi sanya mutun ya zaman to aqim tana yi wa Allah yana so shi alkhairi domin Allah na iya hana maka dadan ka samu shiga aljanna wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai kaga da hikimar Allah subhanahu wataala to dan haka dai ya'ya baiwa ce ta Allah subhanahu wataala Allah yana bada su ga wanda ya so an gane ko to amma dai sai ya ba annabi Ibrahim Ishaqa da Yaqub bai hudi wani hali ne ya bashi wato Ishaqa ba amma ya fada lokacin da aka bashi lokacin girma ne alhamdulillahi alladhi wahabali ala alkibari isma'ila wa ishaq ala alkibari lokacin da ya girma sai dai girman da yayi lokacin da ya aihi Ishaqa ya fi tsananin girma fiye da lokacin kuwa Isma'ila domin Isma'ila ya girma amma girma bai kama shi ba amma Ishaq girma ya kama shi kuma girma ya kama matarsa an gane ko domin ita waccan matar saurata ta haifi Isma'il ita girma bai kama ta ba kaga nan annabi Ibrahim bai samu wato shi yasa nan an kace amfani ba da lamzul hiba duk da yake Isma'ila dan sa ne ba a ce wa habna lahu Ishaqa ba wa Isma'ila duk da yake kuma dukkan su hiba ce daga wajen Allah nan dan an nuna wancan nashi yafi tsananin bukatuwa zuwa gare shi kuma matarsa tana da matsala shi kanshi yana ganin abin wato lokaci na girma an yanke kauda sai aka zo aka yi masa bushara shi sai dai mamaki yace wato fabima tubashiru قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أن قالكو تو أنن وهبنا له إسحاق ويعقوب منباش إسحاق ويعقوب والنين أكا ينكا يهودا وسيسوكا تي أي إسحاق شيني أكا ينكا با إسماعيل با كو أكا سو أينكا بل موشي أكا سو أينكا كنا وليه تي من يكسكري تون لتكين جاري كو سمى جنا سنة أوكا لفظة دبن دبن أنسم مقصودي أما ولي لوكي سي أنتي سي أنتي جارة موتن Yahudawa suka ce ai Ishaqa shine aka so a yanka. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri sai suka rubutu da wannan magana ta waɗannan Yahudawan Isra'iliyat alhali idan muka kalli Al-Qur'ani qarara ya nuna cewa Isma'ila shine aka so a yanka ba Ishaqa ba. Meye dalili? Ya kamata mu kalli Al-Qur'ani da nasoshin sa da siyaki. Dalili na farko mu maido hankalinmu da kyau. Dalili na farko shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Hud ya faɗi cewa lokacin da aka yi ma annabi Ibrahim bushara da matarsa an gane ko da za su haihida Ishaq sai aka ce mi wa min wara'i Ishaqa Yaqub bayan Ishaq za a aihiwa Yaqub to wanda aka ce zai haihu kuma Allah na ba da umarni a ce a yanka shi tunda da yaji har an san tunda har an san cewa Allah ya ce wannan Yaqub din nan zai aifi wato Ishaq din nan zai aihi Yaqub kenan babu mance a yanka shi tunda an san cewa dama sai an yi masa haihuwa to kenan kaga wannan yana nuna cewa ashe wanda an ka so a yanka shi ne Isma'il abu na gaba lokacin da aka zo cikin suratul Safat Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين كذا أنك آري لذن شيء إسماعيل لأنك شيء وبشرناه بإسحاق kaga bai dace ba a ce yanzu kuma shi za a yi bushara da shi bayan an ce shi yanka shi abin ya zama to kenan akwai kamar wato magana ta koma baya to wannan yake nuna cewa wanda anka ce a yanka shine wa shine Isma'ila ba Ishaqa ba amma suna nan sun ce a'a Ishaqa ne aka ce a yanka wannan kuma saba da sirri na alqur'ani Allah shi muna tsari wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub mun bashi Ishaqa da Yaqub lafzi na hiba yana nufin kyauta ƴaƴa maza kyauta ne daga Allah ƴaƴa mata kyauta ne daga Allah kuma Allah ya nuna mutanen nan zasu yi yawa a duniya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran tatani wa nisaa ay wa nisaan katiratin su kan su matan zasu yi yawa to miye dalilin da yasa mata za su yi yawa tana yawa ai wani ce hasbukin bai tabbata ba tunda ba a kawo ba lafazin a cikin alqur'ani sai mu ce to akwai hadisi na Anas bin Malik wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim wato Anas yake cewa la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di zan fada muku wani hadisi zan ba ku labarin wani hadisi wanda babu wanda zai ba ku labarin wannan hadisi ba yana me yasa Anas ya faɗi wannan magana saboda ana ganin shine na karshe daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi saura akwai sabani sun ce Abu Qufayl ne amma jamhur sun ce cewa ana shine na karshe daga cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam in an dauka gaba daya tana yiwa a samu na karshe a gari kaza a samu na karshe a gari kaza a Kufa a Basra amma in an hada gaba daya jamhur sun tafi cewa Anas ne shi yasa ke zan ba ku labarin hadisin da babu wanda zai ba ku labarin shi amma yana yiwa bayan Anas ya ba da labari dubban mutane su ba da labari kai wani zai ce akwai abin nan yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah kida da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa min ashrati sa'a yana daga cikin alamomin tashin alkiyama an yaqilla alilmu ilmi yayi karanci an gane ko wa yadhhara aljahlu jahlci ya bayyana alamomin tashin alkiyama ne an gane ko riwaya wata riwaya da tazo tace an yurfa al-ilm za a dauke ilmi wa yakthura al-jahlu jahilci zai yawa cikin mutane an gane ko wata riwaya ta farko sai ta ci gaba da cewa wa yabhara az-zina zina za ta bayyana gata nan ta bayyana a cikin WhatsApp a cikin kaza a cikin internet a cikin video a cikin ina yanzu turai har ana yi kai tsaye mutane su zo suna kallo ko ba haka ba zina ta bayyana gashi nan kuma yanzu hotel hotel na kasashen musulmai mine ne ake cikin wannan hotel hotel ke wa yakthur in ka iska hotel 100 an gane da wani zaka samu hotel daya wanda za a ce maka shi dai za a baka tabbacin cewa matarka ka zo da matarka in ba da matarka ba za a baka daki ba shi yasa duk wanda ya gina hotel yace ya bar ma ƴaƴansa ko da ya kafa sharuɗan addini wallahi in ya mutu yana da wahala sosai yi amfani da shi wanda yake bani labari yake cewa kwanakin da ne yake cewa sun je garin Sokoto duk hotel kin da suka zo ta cika amma wurin da suka je basu samu suka samu wuri hotel guda ce hotel ta jami'a ta Usmanu Danforiyu da suka zo wannan hotel ita kadai ce masu samun wato client ko kuma client zaba'in masu yawan zuwa in zaka zo da mace sai ka yi rantsuwa da alqur'ani cewa matarka ce sannan a baka daki to mutum ne zai sa wannan sharadi yanzu babu illa ma rahima rabbi wa yadhharu az-zina zina tabayyana gata nan ana tayi wa taksura an-nisa'u mata su yi yawa wa yaqilla ar-rijalu maza su yi kadan wata riwaya ta biyo da ta kawo yaksur wa yaksura az-zina zina zai yi yawa ko za ta yi yawa wa yaksura shurbul khamr an gane ko yawan shan giya zai yi yawa ana bude gidan da jingiya wa yaqilla ar-rijal maza za su yi karamci wa yaksura an-nisa mata za su yi yawa hatta يكون لخمسين امرأة القيم الواحد سيانا من توم التحمسين القيم الواحد بأنا نفهم ميجي بأعا أنا نفهم واندا زي كل هذا شو وكاغا وبس منهما رجالا كثيرا تندع أنت رجالا كثيرا توسوا نساء أما سوسوك في سنتنت أتي كثيرا دمي دم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يانون سوا ذا سيوا إما بكرنا حديثي بطور كايا زد أبين لتراسوك فتاة statistic in baka da hadisi ba baka da qur'ani ba to yanzu lissafin duniya ya nuna mata sun fi maza yawa kenan kaga ko ba a kaddara shi ba dole za mu kaddara shi domin yana daga cikin abin da ake fassara nasi shine abin da ya abu gashi ana ganin shi domin shi yana daga cikin abin da dole kiri da mu sai kaga ka tashi ko ka so ko baka so ba to kaga wannan ya nuna al'umma za ta yi yawa al'umman da wanda za ta yi yawa mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so da ita ga hadisi har yanzu na Anas dan Malik wanda Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Tabrani ya fitar da shi Imam Ibn Hibban yace wannan hadisi ne ingantacce Imam Al-Albani yace hadisi ne wanda yake hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tazawwajul wadud al-walud ko aure al-wadud mace mai yawan kauna daga al-wuddu ne shine kauna al-walud mace mai yawan haihuwa domin yasa anka kawo sifa guda biyu domin mace in ta zamanto alwajudu mai so amma ghayr alwalud ba ta haihuwa sannan wata rana zai ragu zaka ga biji bai son matar da ba ta haihuwa shi yasa kaga dole yana bukatar ya kara in ba ta haihuwa in kuma shine bai haihuwa kaga dan ba akwai matsala to in an samu alwajud mai kauna sai anka samu alwalud amma anka samu ghayr alwajud mace ce mai yawan haihuwa amma kuma miji bai son ta dan ba akwai matsala saboda mi saboda zaka iske sakin ta zai yi komai haihuwa ba zai yi tunani ba zai tausaya mata ba zai tausaya ma ƴaƴanta ba in ba Allah ya kawo wato tallafi da gudunmuwa ba da kariya sai ya sake ta wata rana shi yasa ana son mace mai haihuwa kuma mace mai kaunar miji kai kuma kai zama to kana kaunar matarka an gane ko fa inni sayafadi illa mukafirun bikumul anbiya a yawmal qiyama lalle zan yi tinqaho da yawan ku an gane ko al anbiya a gaban annabawa in yi musu tinqaho ina son na fi su jama'a yawmal qiyama tare da tashi al qiyama a riwaya ta Ma'qil bin Yasa wanda tana cikin sunan Abi Dawud tana cikin sunan Nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inni mukathirun bikum al-umam ni zan yi tinqaho da yawan ku gaban al-ummi wa anan sai mun dauki abu guda dan Qur'ani ne sun karyata hadisi sai ace to ai can an ce mukathirun bikum al-umam nan kuma an ce mukathirun bikum al-anbiya'a to menene bambanci magana ta cika da juna a'a mukathirun bikum al-anbiya'a domin mafi yawancin annabawa suna da mi suna da al-umma an gane ko to da annabin da al'ummarsa su ne ake son aima cin kaho ba wai daga cikin su ba domin annabi yana tare da al'ummarsa al'umma tana tare da annabinsa dan haka babu bambanci tsakanin mukathirun bikum al-anbiya'a ko mukathirun bikum al-umam yawmal qiyama kuma da anka ce to shikenan can ba a kawo yawmal qiyama ba nan ko an kawo yawmal qiyama kenan ranar tashi al-qiyama ake nufi to kaga wannan ya nuna cewa tabbas al'ummar musulmi ana son tayyawa amma wannan shi zai kawo mu ga matsalar da yau muke cikinta Allah ya ce ya ba da ƴaƴa kyauta kuma ana cewa haihuwa yanzu tana zama cewa matsala a cikin kasashen mu kuma muna ganin cewa da yawan yaran sarbiya su tana tabarbarewa to ina mafita take yaya al'amari yake ya kamata musulmi mu tambaye kawo nan mu mana na farko shine cewa wannan cewa al'umma ta yi yawa ba aqida ba ce wanda yau ne aka fara ta a duniya akwai wani babban kafiri mun taba bada labarin sa ana kiransa Thomas Malthus a kasar Ingila ashi an haife shi wato ran 12 ga watan 2 miladiya shekara 1766 wannan Thomas Malthus ya mutu 29 ga watan 12 miladiya 1834 yace mutane sun yi ma duniya yawa kaji ashe shekaru aru aru wannan tunanin akwai shi sai yace to abin da ya kamata an gane ko ayi kokari a san yadda za a yi mutane ba su iya noma abincin da za su ci shi ya ma yi magana kasar Ingila ce da kasar Ingila ne yace noman alkama da ake yi bai isan mutane kenan wannan zai jawo mutane matsala ya kamata a samu a rage mutane sai aka tambaye Thomas Malthus ko kuma a cikin tsarin sa ya za a yi a rage mutane yace na farko a kirkiro yunwa mutane su mutu saboda a huta da jama'a yace daga ciki kuma a yi yaƙi-yaƙi a kashe mutane sannan ana iya kashe mutane ta hanyoyi daban-daban ta hanyar yaɗa musu cututtuka sannan kuma ya kamata mutane su daina kwanciya da matansu ko kuma su sa wani abu wanda zai hana maniyyi ya shiga a cikin mahaifa kaɗan ne daga cikin abubuwan da ya kawo to wannan yanzu a Turai ana karantar da wannan a cikin university nazariya ce an gane ko Malthus Nisianis suke ce mata to wannan abin da ake karantarwa shine yanzu sai Turawa da ke suna son su yaki kasashen mu sai suka dauko wannan aqida sai suka sa ta ga hannun ƴan boko sai suna son da ONG da sauran ƴan siyasa suna son a yaka wannan a cikin al'ummomin mu an gane ko to amma matsalar wanda bai fahimta sai ce haka nan ne yanzu da yawa daga cikin mutanen mu ai ba su ci da ƴaƴan su kenan ya kamata a ce mun daina haihuwa mu tsaya mu kula da ƴaƴan mu sai mu ce to wannan tambaya da ka kawo amma mun muna da tambayoyin da za mu yi abu na farko an gane ko Thomas Malthus lokacin da ya wannan magana a Burtaniya shekara ta 1766 mutanen Burtaniya a wancan lokaci mutum miliyon nawa ne mutanen Burtaniya a yanzu mutum miliyon nawa ne suna cin abinci su koshi ko ba su ci su koshi abin tambaya a rai kenan tunda yanzu somal masa sun 1834 kenan yanzu Burtaniya cikin shekara 100 sun suka karo a ciki sun samu abincin da za su ci ko ba su samu abincin da za su ci ba wannan tambaya ce da ya kamata mu yi musu yaransa da wanda suka yi imani da aqidarsa sannan kuma abin da ya kamata mu tambaye kawunan mu idan yaya ba su da muhimmanci nan a ƙasar Nijar an kama mutane da dama da badakalar sayan jarirai Allahu a'lam haka ne ko ba haka bane dukkan su ne suka aikata ko wasu daga cikin su Allahu a'lam amma cikin su wane ne talaka duk cikin su kowane sai kaji an ce yana da makudan miliyarori to kai talaka Allah ya baka abin da ba sai kaje ka siyo ba wani ya siyo an kai shi gidan kaso an daure shi an yi kaza an yi kaza yanzu abin da in ba naka bane na halal har sai ya kai an daure ka kuma mutumin da yana da makudan biliyoyi bai san abin da zai yi da su ba kuma kai yanzu a zo a ce baka samu yaya wai bai dace ba kaga wannan ya kamata mu tambaye kawo da mu dan haka in ka ga mutum Allah ya bashi kuɗi bai da yaya wallahi babu abin da kike so a duniya irin yaya akwai wani mawaki a Najeriya ana kiransa dan marayi Jos bai da bai haihuwa amma kullun yana taimaka mu mutane da marayi da kankanan yara da dukiyarsa yana so idan su kusa gare shi saboda suna ɗebe mutuncewa to dan haka yaya baiwa ce daga Allah Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan sannan waɗanda suke kawo wannan tunanin suna inkarin cewa wato yaya domin Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub ai sai ka zama da mata daya to kaga matar annabi ibrahim ta farko ita arsa haifi ishaqa da yaqub matarsa wanda aka bashi ta biyu ita haifi isma'il isma'il kuma shine wa shine baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da ba a haifi a aure waccan ba da ba a samu mi ba da ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kai kai daga wato kake tallau wannan aqida a cikin al'umma kai tana yiwa mambaka ita ce ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ba ganin bane to da ana tsayawa da dai da kai baka zo duniya ba balle haka gane cewa ya kamata a bari ina fata an fahimce ni to amma sai kaga kullu suna cewa mutane sun yawa kaza 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 wannan ya samo asali ne daga turawa saboda lokacin da turawa suka yake mu suka karkashe mu da mutane suka dauki saura suka kai su a turai suna rangayi musu aiki sun kai kasa-kasa da afrika suka maida ta baya ko ba haka ba to shikenan sai suka sa tsammanin ba za mu sace yin yawa ba abu na biyu bakin cikin su bayan sun tafi sai suka gano arzikin da ke cikin Afrika wanda suka bari yayi ninkin baninkin kullum sai an ce an gano rijiyar mai kullum sai an ce an gano zinariya to kenan banza ta samu to shi yasa sai suke son yanzu bayan sun zauna bayan yakin lokacin da suka yi muna mulkin mallaka suka ce kasashen da akwai musulmai da malamai sun samu matsala wace kasa suka samu matsala a Nijar sun samu matsala saboda malamai a kasan Mali sun samu matsala saboda malamai arewacin Najeriya sun samu matsala saboda malamai amma ba su samu matsala ba wato a kasashen da babu malamai irin kasar Gabon irin yankin Benin inda babu malamai duka sun zo su wuce sai suka ce to matsala addini ya kamata mu sai da mu ruguza wannan addini abu na biyu malamai su ne suke cewa a daina zalunci su ko abin da suke bukata a bar su su ɗibi arzikin kasashen mu gaba daya shi yasa matasa suka yi zanga-zanga zamanin canja a Faransa suka ce danni ne canja zai wato haƙo man da su kansu na suka aje mashi su matasan Faransa lokacin da in girman su ya kama za su yi amfani da shi a BBC an kai wannan wani mutum ya zo fito ya magana arzikin kasar mu kuma naku ne shi yasa yanzu shugaban kasar Faransa da ya rikice yana ta tona ma kansa asiri Jacques Chirac yanzu sun hana a ganshi saboda yana zaune yana ta faɗin sharrin da suka yi ma Afrika mun yi ma kasa kaza sharri mun yi ma kasa kaza sharri mun yi ma kasa kaza sharri amma duk da haka waɗannan mutane sun kauda kai sun ce kar ai magana waɗannan mutanen kaunar mu suke 100% a'a abinda ake bukata shine wai su ci a dukiyar su ibi wanda sai musu saura su dan ma yaran su dake cin yin kasashen mu abinda suke bukata kuma in sun dan musu kai yanzu an bar ma dukiyar da zaka bar mu jikanka na 40 amma ga al'ummarka tana mutuwa kana gani da yunwa kana rike da dukiyar da kana dukiyar har jikanka na 40 zai yi amfani da ita amma kuma ga mutanenka al'ummarka tana mutuwa da yunwa kuma dukiyar ga da su za su kace sun baka wa tana can fa in su ga dama na su dan ma cikin ta kenan har yanzu dai arzikin yana hannun su shi yasa babu cin amana da yaudara wanda yafi mutun ya saba aqida wato amana da ya dauko wajen Allah ta tauhidi kun fahimce ni da wannan da kyau domin Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya zo a duniya wa zai bauta ma Allah ko ba haka ba wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala inna aradna al amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan to da ka kauce matauhidi shine babban cin amana na farko. Abu na biyu shine mutumin da ya ci amana al'ummar sa bayan an bashi jagoranci. Wannan shi ma Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akan abubuwan da ya baka. Kuma zahiri ya nuna cewa ƙarya ne suke yi. Domin mi? Domin su waɗannan mutanen waɗanda suke jagorantar ƙasashen Afirka, ko ma daga cikin su ɗauko shekara 50 ka gani, wane ne cikin su baban shi ɗauki nauyin karatun shi? Babu. Ƙasan nan da ake ce ma matsiyaciyar ƙasa, cikin arzikinsa ne kai karatu, cikin arzikinsa aka ciyar da kai, bayan mahaifinka inda an ce za a biya kuɗin karatu, bai da kuɗin da zai biya ma makaranta, ka zo kai yi karatu a jami'a, ka zo ka samu aiki, ƙasan nan ta ɗauki nauyinka, ta ɗauki nauyin iyalanka yanzu bisa ga iyalanka bisa ga wannan dukiya suke ci, ita ta yi ma komai. Amma ka rasa abin da za ka yi ma wannan ƙasa, sai dai ka ɗauke dukiyarsa ka hallaka al'ummata, ka bar matasa da talakawa cikin matsala, kullum ana yaƙe-yaƙe, ana halba makamai, ana halba wato matasa suna neman haƙƙinsu, ana karkashe su. Wannan shine nuna iliminka ya amfane ka, wannan shine boko. In dai wannan ita ce bokon da aka koya mutanen mutuwa, tir da bokon da aka koya musu. Kun ci amana ƙasashen ku, Allah zai tambaye ku. Don haka kuma mun ƙalubalanci duk wanda ya ce ‘ya’ya ba bayuwa ba ce, mun musu abin da aka koya a ciki. Daga ciki na farko, in ma kai jaki ne ko jakki a fil akhir, ko suna cewa jakki, to bari ka ji dalilai. Ƙasar Ghana tana da yawa ko ba ta da yawa? Tana daga cikin ƙasashen da suka ci gaba ko ba su ci gaba ba? America yanzu tana iya matana, menene sirrin? Suna da yawa kuma sun ci gaba. Abu na biyu, ƙasar Pakistan tana da yawa ko ba ta da? Mu yanzu daga ƙasar Pakistan ake kawo shinkafa, daga ƙasar Ghana ake kawo shinkafa. Ƙasar Ghana a yanzu ta kai mutum biliyan ɗaya da mutum kusan miliyan 800, ko ba haka bane? Ta kusan limka Nijar kusan sau 100, kuma su suke ba mu abinci. Ya ai mu ya kamata a ce mun ba su abinci? Ƙasar Pakistan tana daga cikin ƙasashen da suke da mutane masu duniya kuma sun ci gaba, hannun kiliya suna da. Ƙasar India ta ci gaba a duniya ko ba ta ci ba? Tana da ƙarfin tattalin arziki, suna da yawan mutane ko ba su da? To a gama mu, ƙasar America tana da mutane da suka fi miliyan 200, ya aka yi su bisu yadda ba suka daina haihuwa suka koma baya? Sannan kuma a Afirka, wace ƙasa ce tafi kowace ƙasa yawan al'umma? Nigeria. To wace ƙasa ce tafi kowace ƙasa tattalin arziki a duniya? A to ya aka yi haka a Niger, bari mu ba da misali, wace jaha ce tafi kowace jaha yawan mutane? Maradi ita ce mafi yawancin mutane, can da zandar ce a bayan gobara din. To a ina ne capital economic take, center of commerce a Niger? Maradi, me yasa talaucin bai zama tuba jihar da babu mutane da yawa? Kariya ce kawai ake mutane. Kano tana daga cikin wato jihohin da suke da yawa da mutane a cikin Najeriya. A ina ne abin nan yake da kasuwanci, cibiyar kasuwanci a arewa? Tana Kano ko? To mu tahi Lagos a kudu, tana da yawan mutane ko ba ta da? Ina ne cibiyar kasuwanci ta Najeriya take gaba ɗaya a Najeriya? Lagos, in mun ce Najeriya gaba ɗaya, Ibadan tana da yawan mutane ko ba ta da? Don haka wannan ƙarya ce ake yi, ba gaskiya ba ne. Abinda muke bukata na farko, arzikin ƙasa a raba shi yadda kowace jiha da 'yan ƙasa za su samu. Wannan shi zai sa mu daina samun bara, wannan shi zai sa mu daina samun yawan zanga-zanga a cikin ƙasashenmu, wannan shi zai sa al'amuran ƙasa su tafi daidai. Bakinsa ke ga, amma bara bai da alaka da rashin aikin al'umma, yana da alaka ne da rashin barin mutane duke su amfana da ita. Na biyu, abu na gaban da ya kamata mu fahimta shine cewa ƙasa ba ta ɗaukan mutane wajen zuwa gaba za a yi yawa. Allah ya ce alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata, duk mutanen duniya da masu rai da waɗanda za su mutu duka Allah ce ƙasa za ta ɗauke su. Kai wani kafiri kai suna lika ce set miliyar da buwazan a cikin RP, a ina ka samu? Kai ka halitta ƙasa ko kai ka halitta duniya? An gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ce was sama'a banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna. In an ce kasa ba ta ɗauka mutu, faɗa mana abin da zai ɗauka mu a duniya? Kuna ce ma mutane ƙarya abin da ba ku da iko akan shi, amma saboda ana son a yi wasa da hankalinku. Allah ce ƙasar nan ita ce matabbata, wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Matabbata ko ƙasa ce? To wanda ya ce ƙasa ba za ta ɗauka mutane ba, za a haifi mutanen da ƙasa ba za ta ɗauka su ba, a ina samu wannan? Saboda kafiri Tofal Mustas ya ce ƙasa za ta cika mutane kamar yadda kaji suke iya cika kuku, ko kuma kusu in ya haihu da yawa su cika rami ba zai ɗauke su ba. Ita ƙasa rami ce ko kuku ce? Allah shi mun tsari da bin kafirai. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub, mun bashi ishaqa wa yaqub, abinda zai sa mu samu cin nasara a ƙasashenmu. wato ba yawan mutane bane ke matsalar mu, a'a babban matsalar mu ya kamata a bi tsarin Allah wajen raba arzikin kasa, ya kamata a yi ma mutane adalci, ya kamata a samu imani da takawa. In an ka samu imani an ka samu takawa, to lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai samu mu na mafita. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumjidukum rabbukum. In kuna son taimakon Allah, ku yi takawa, ku yi imani, ku yi hakuri, Allah zai taimake ku. Amma in babu imani, mutane ba su sallah, ba su bin Allah, sai an samu arziki, Allah ba zai taimake su ba. Allah ya ce wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Allah subhanahu wataala ce da mutane sun yi imani sun ji tsoron sa, da ya bude musu barakoki na sammai da kasai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun. Ayi istighfari a samu cin nasara. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kaji abubuwan da wasu a samu cin nasara a cikin kasa. Amma ba wai tunanin wani expert ba ya zama da ya ce kaza ya ce kaza, amma sai mun fahimci fatul ibtila. Allah na iya jarraba ku koda kuna bin Allah, dan saboda ku dawo ma gaskiya ku ko kafirai. In an ba su dadi, istidraji ne, kakkace yanzu suna cikin jin dadi, su suna ba su bin Allah, mu ko muna bin Allah muna cikin wahala. A'a, su istidraji ne, mu kuma ana son mu gyara ne. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra la'allahum yadharra'un falawla idza'ahum ba'suna tadarra'u la'allahum yatadarra'un falawla idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaaba kulli shay hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kada ka sa tsammanin kafirai Allah zai bar su su ji dadi, shi yasa kaga yanzu dan kai kana tunanin America da ina suna jin dadi, a'a. Hatta idza farihu bima utu, sai sun yi alfahari, akadnahum bakta, sai mu kama su. Dan haka mu abinda ake bukata gare mu bi Allah, in mun bi Allah da gaske ga ayoyin na Alkur'ani tabbata za mu ci nasara. Amma wancan munafici da ake yi a zo a ce kaza a ce kaza, wallahi matsayi na duniya aikin banza ne. Kuna ganin yadda waɗanda suka rika matsayi na duniya irin yadda Allah ya yi da su, ira kuna ganin yadda karfin su ya kasance, wani yake kyakkyawan karko, wani ba zai yi kyakkyawan karko ba. Duk wani munafiki wanda ke zuwa yana cewa sai kai sai kaza sai kaza, mafi yawancin su abincin su ne suke kariwa, ba abincin al'umma ba. Waɗannan mutanen kuma su kya abinda sakamakon da zai zo musu. Ku duba ku gani wanda ma ya aikata alkhairi ana ganin shi zahiri, ba a san makomarsa ba. Gaddafi masallaci nawa ya gina, makaranta nawa ya gina, ƙasa nawa ya taimaka ba, amma ya ƙare. Kun gani ta hannun ƙarƙashin waɗansu yara rayuwar shi ta ƙare. Yau Umar al-Bashir kuna gani abin da ya faru gare shi, shekara 30 yana mulkin ƙasar Sudan har da wani abu, yana dubin ba abin da za a yi. Ƙarshe yau ga al-Bashir an kama shi, kuna gani cikin motoci aka sa su, ana ɗiba ƙasa ana watsa musu, ana wulaƙantar da su da shi da ministocinsa da iyalansa. Kuma aka gano wani general nasa wanda da ministan tsaro ne, wanda suka kama shi suka ce ya mutu, ya je ya auri matarsa. Shi al-Bashir ya auri matar wannan minista, alhali a ƙarshe ashe gidan kurkuku ne aka yi masa ƙarƙashin masallaci aka gano wannan bawan Allah. Kaga al-Bashir yanzu bai yi kumiya ba. Kana shugaban ƙasa, kai koma kana zina da matar wani tunda kai ka san bai mutu ba. Kana zina da matar wani shugaban ƙasa, wata mace ce ba za ka samu ba. Kuɗin da aka iske a gidansa biliyan nawa aka iske na dola a cikin gidansa? Kaga ya kaskanta ko bai kaskanta ba. Zainul Abidina na ƙasar abin nan Tunus, ya Allah subhanahu wataala ya da shi, ya ma kuma shi ta kasance burgeba da ya hana azumi, ya ce ma za su zo su kama ɗakuna su yi zina, in kuma mace ta haifi ɗa ta ce shi ne baban shi kenan, ya zama baban shagu, yaya ya ƙare a rayuwarsa? Shugabannin na ƙasashe daban-daban, shugaban ƙasar Yemen Ali Abdullah Saleh ya ci amanar ƙasarsa, ƙarshe ya koma tare da 'yan tawaye saboda mulki ya sunkuce masa, ƙarshe kuma ya dawo kuma 'yan tawaye suka kashe shi. Allah ya wulakantar da shi kafin ya je gaban Allah. Isaiah Habre shugaban ƙasar Chad ya yayi, sai da kai gashi yana ganin yaƙi da Senegal, aka zo aka yi masa mummunan shari'a kuma ya ƙasƙasa a duniya. Shugaban ƙasar Faransa yaya makomarsa ta kasance? Kuna ganin jakshi da kan yanzu irin yadda ya kasance, ciwon bantuwa ya ƙasƙanta. An gane ko? To haka dai in ka ɗauki Albania, Hitler kaga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya da shi. Congo, in ka ɗauki Congo Kinshasa, an gane ko? Lokacin da aka so a kashe shugaban ƙasar na farko wanda yake kishin ƙasar, Patrick Lumumba, Turawa suka haɗa kai, munafukan Allah aka yi gunduwa-gunduwa da namansa. amma Mabutu da ya bi sa ƙarshe ya yi koma sai da ya koma kilo 36 nauyin sa a ƙasar Morocco ya mutu aka tsance bayan ya ci amana al'ummar sa ya wokasa wanda yake da hulla wato abin nan ta diamond wanda duk duniya babu wanda yake da ita ƙarshe Allah ya kaskantar da shi al'ummar shi tana rayuwa sai da ya koma bara bai da abincin da zai ci bayan ya rayu a ƙasar Faransa ya gudu da akwati 7 na dinariya ya gudu da kuɗaɗe yana da kujera da kuma hula ta diamond a duniya babu wanda yake da shi Allah ya kaskantar da shi to wannan ga bush da Allah ya tashi kaskantar da shi sai gashi ana jihar bush da sakalme kamar kare sai ga bush ya walakanta a duniya an kama shi yana shan wato cocaine yana kuwa aka zo aka kama shi da ɗan sanda aka tafi da shi saboda yana shan wato abin nan cocaine Allah ya kaskantar da shi haka dai Allah subhanahu wataala yake bada misali to dan haka kada wani ya rubu da wani matsayi da ya samu a duniya wallahi tana iya canzawa cikin kowane irin lokaci in ka yi adalci Allah zai taimaka maka in baka yi adalci ba Allah subhanahu wataala zai iya kama ka kun ga da diska mara yana ji yana gani ka halbe shi to ma sankara ba bi turawa ba an kashe shi sai ku ture bai bi turawa ba kuma ba a yi masa juyin mulki ba kuma sai da ya mutu saman mulki saboda bai ji tsoron turawa ba ina fata an fice ne an shirya masa juyin mulki kuma Allah ya kisar da shi kenan ba bin turawa bane ga kare mutum ba rashin bin turawa ne ga kare mutum ba in Allah ya so su kama ka ko ka bi su wallahi sun kama ka in ma baka bi su ba in Allah bai so su kama ka ko wallahi ba su kama ka ba dan haka wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub mun bashi ishaqa mun bashi yaqub ya baiwa ce ta Allah a tsaya kada a ce su suna ganin mutanen mu na hijira kada mu cika musu kasashe shine suke wa gudu suna tsoron mu yawan da ba za su iya yakar mu ba su dan suna cikin matsalar tattalin arziki ba su son ayi hijira sai su suke cewa wannan kai suke cewa banza ba su son mu haihu ayi hijira to hijiran nan koyin ta za a yi in dai za a bar mu ci arzikin mu za mu ci mu zauna kasashen mu in aka ce ba za mu ci arziki ba za mu ci gaba da haihuwa mu da muke son mu zauna mu karanta alqur'ani waɗanga matasa da suka yi karatun turanci da boko wallahi ba su cin gari rogo su yi sallah su ma suna buƙatar rayuwa mai daɗi wallahi sun je turai kuma yadda aka dauki matan mu aka je aka yi zina da su can suka haifi ƴaƴa da ake kira metis to haka kuma mazajen mu za su je can batura tana da izinin ta aure wanda take so su kuma za su yi mai ƴaƴan turawa take a samu metis tashi yadda Obama ya shugabanci ƙasar America turai ma nan da zuwa gaba kaɗan za ta shiga hannun ƴan Afrika bi iznillahi ta'ala wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina dukkan su mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qabl mun shiryar da nuhu wa wato tun gabanin annabi ibrahim wa min zurriyyatihi yana daga cikin zurriyarsa shi nuhu ko ibrahim sabari ne wajen malaman tafsiri ba za mu samu kawo mu shiga a yanzu wasu sun ce zurriyyatihi ai zurriyatu nuh wasu sun ce zurriyyatihi sun ce wato ibrahim shine daga cikin zurriyar annabi ibrahim ko ko daga cikin zurriya wato annabi nuh dawud da sulaiman akwai dawud da sulaiman wa ayyuba akwai annabi ayyub wa yusufa akwai annabi yusuf wa musa da annabi musa wa harun da annabi harun wa kadhalika najri almuhsinin Allah yace haka ne muke sa kan kama masu kyautatawa ana nuna min lokaci ya kusanto sai dai mu yi hakuri saboda mawdu'i yake da alaka da rayuwar mu ta yau da gobe dole irin waɗannan mawdu'ai sai an kitta musu saboda musulmi ya zamanto akan basira cikin ababen da suke faruwa a yanzu kada mu zamanto wawaye waɗanda ba su son mu shiga kasashen su kuma su hana mu da mu ci arzikin kasashen mu wallahi kariya suke yi abinda muka faɗa zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh